This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a cikin shirin mu na daren yau Talata 31 ga watan Disamba, rana ta ƙarshe a shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu da fatan wasu 'yan Najeriya a shekarar 2025 da ke gaba da shigowa idan Allah ya kai mu. Inda wasu suka bayyana irin halin kuncin talauci da rashin abinci da ake fama da su a shekarar da ke ban kwana ta 2024.
Sunana Alai Abubakar Muhammad. Fatan mu muna roƙon Allah shi yi mana canji. Rashin zaman lafiya ya yi yawa.
Muna kuma tafa da shirin Allah ɗaya gari banban. Sannan idan da wato sannan daga bisani mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku dangane da abubuwan da kuke fatan gani ko samu a cikin shekarar mai shigowa ta 2025 da ma abubuwan da za ku daɗe kuna tunawa da su da inda suka faru a cikin shekarar mai ficewa ta 2024. Lambar da ake kira dai ita ce alamar tarawa sai 1202-980-68-50. To amma fa da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Rundunar sojin Amurka ta ce dakarunta sun kai wasu hare-hare da dama a yankin da 'yan Houthi ke iko da su a Yemen a daidai lokacin da ake ci gaba da samun tashe-tashen hankula a yankin. A cikin wata sarwa da aka fitar a yau Talata na sojin Amurka ta tsakiya ta ce an kai hare-hare a babban birnin kasar Yemen Sana tare da yankuna a gabar teku da 'yan Houthi ke iko da su. Jiragen ruwan sojin Amurka ne suka kai hare-haren a ranakun 30-31 ga watan Disamba, kuma sun kai hari kan cibiyar bayar da umarni da kulawar Houthi da wuraren da ake kerawa da adana makamai, ciki har da makamai masu linzami da jirage marasa matuka. Hare-haren da Isra'ila ta yi ta kaiwa a kan asibitocin Gaza da kuma farmaki da take kaiwa a kusa da su ya durƙusar da tsarin kiwon lafiyar Gaza. A cewar wani rahoto da ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar a ranar Litinin, rahoton mai shafuka 19 ya gano cewa munanan hare-haren da Isra'ila ke kaiwa daban-daban kan asibitoci da kuma kusa da su ya haifar da lalata yawancin asibitoci a Gaza, wanda ya haifar da ci gaba da yaƙi a ciki da kuma kewayen asibitocin da yawa, sannan ya saka tsarin kiwon lafiya ya kama hanyar durƙushewa gaba ɗaya. Rahoton ya fara ne daga ranar 7 ga watan Oktoban 2023 zuwa ranar 30 ga watan Yulin 2024, lokacin da mayakan ƙungiyar Hamas suka ƙaddamar da wani harin ta'addanci a kan Isra'ila, amma suka kashe kusan mutum 1,200 tare da yin garkuwa da kusan 250. Faransa ta faɗa yau Talata cewa ta kai hare-hare ta sama a kan wuraren mayakan ƙungiyar IS a Siriya. Ministan tsaron Faransa Sebastien Lecornu ya faɗi hakan a wani saƙo da ya wallafa a shafin X cewa hare-haren sun faru ne a ranar Lahadi, amma bai bayyana ainihin wurin da aka kai harin a Siriya ba. Matakin na Faransa na zuwa ne bayan zagayen hare-hare da Amurka ta kai kan wuraren ƙungiyar IS a 'yan makonni, tun bayan da 'yan tawaye suka hamɓar da shugaba Bashar al-Assad daga kan kargar mulki. Mayakan ƙungiyar IS sun karɓe iko da yankuna da yawa a gabashin Siriya da kudancin Iraki a 2014, wanda ya janyo martanin ƙasashen duniya da ya haɗa da dakarun haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta da nufin murƙushe ƙungiyar. Mayakan sun rasa yankuna da dama da suke riƙe da su a baya, amma har yanzu suna Siriya. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Rasha sun faɗa yau Talata cewa tarkacen wani jirgi mara matuƙi na Ukraine da suka lalata ya faɗo kan wani wurin mai da ke yankin Smolensk, wanda ya haddasa gobara. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta harbo jimillar jirage marasa matuƙa na Ukraine 68 a cikin dare da suka haɗa da 10 a yankin Smolensk. Ma'aikatar ta ce ta kuma harbo wasu a yankunan Bryansk, Crimea, Krasnodar, Kherson, Rostov, Kursk da Kaluga. Sai dai ba a samu rahotannin barna ko asarar rayuka daga har-haren ba. A halin da ake ciki kuma, jami'an Ukraine sun faɗa a yau Talata cewa Rasha ta kai har-har da makami mai linzami a yankunan Kyiv da Sumy. Da ƙarshe, Okulan ya zama babban birni na farko da ya yi maraba da 2025, yayin da dubban mutane suka kidaya zuwan sabuwar shekara da murna a wasan wuta da aka kaddamar daga gini mafi tsayi na New Zealand Sky Tower. Sauran biranen duniya na shirye-shiryen shiga sabuwar shekara tare da bukukuwa da ke nuna al'adu. Bayan shekara guda da ci gaba da rikici da kuma rashin zaman lafiya na siyasa, ƙasashe a kudancin tekun Pacific ne za su kasance na farko da za su yi maraba da 2025 a Australia. Ana sa ran mutane miliyan ɗaya a Sydney Harbour da kuma wasu miliyan biyu a bakin tekun Copacabana a Brazil. Sai dai an dakatar da bukukuwan da ake yi a yankin Asiya sakamakon wani mummunan hatsarin jirgin sama da ya afku a Koriya ta Kudu a ranar Lahadi.
Hafiz kenan aka saurara labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a gobe ne idan Allah ya nufa kasashen duniya da dama za su bude sabon babin shiga sabuwar shekarar 2025 bayan ganin karshen shekarar 2024 mai ban kwana. Akan haka ne wakilinmu Hassan Umar Tambawal ya jiyo mana bakin wato ta bakin wasu 'yan Najeriya.
A yayin da ya rage 'yan awoyi kaɗan a shiga sabuwar shekarar 2025, wasu 'yan Najeriya sun bayyana fatansu, wasu kuma sun ce shekarar 2024 mai bankwana an yi fama da matsaloli.
Sunana Alai Abubakar Muhammad. Fatan mu muna roƙon Allah shi mu ne canji. Rashin zaman lafiya ya yi yawa, amma muna roƙon Allah shi mu ne maganin wannan masifa. Yayin tsaro kuma sai wa da Allah ya yi. Domin duk abin da ka faruwa gwamnati ta sani. Kowane sai akwai gwamna, kowane local government akwai chairman, akwai DPO, akwai mataimakin DPO, akwai Area commander. Duk abin da ka faruwa ko ina suna gani.
Ba ka gani cewa jami'an tsaron Najeriya suna iya nasu kokari?
A'a, jami'an tsaron Najeriya ba su iya nasu kokari, suna da yi yadda suka ga dama.
Malam Musa Kar, mazauni garin Ibadan. Abin da a fara ta kamar wannan kangi da muke ciki, Allah ya sanya mu shi wannan sabon shekara da za su tsaya. Ya sa mu samu canjin lokaci. Don wannan lokaci da muke ciki, wallahi ba dadi. Tsadar rayuwa ta yi yawa, tsadar abinci ta yi yawa, talaka ba yadda jin dadi. To don haka muka fata Ubangiji Allah ya sa mana alheri daga cikin wannan shekara.
Sunana George Bello. A 2024 mutane sun sha wahala. Wannan shekara muna fatan Allah ya da Allah kuma ya ba su karfin yi masu mulkin mu su maida komai ya zo soki. Mu ma mu gyara kasar nan don dukan mu. Abunda muke sa ido gwamnati yayi mana. Tunda ba su yi mana ma daga gidan mu ma mun yi mana. Ka gani yanzu mutum ya sayi abu naira 10, maimako ya sayi da shi naira 10.15, sai ya ce wai naira 20 da ya sayi da shi. Kaga daga gida ne wannan. Ba gwamnati ba sun kai wannan ba. Amma Allah ya da wannan 2025 gwamnati mu su yi mana soki duka abu. Ko border za su bude mana ko su bai shi haka ne abinci dai ya zo kasa kowa zai samu lafiya.
Ina Mustafa daga Kiyele Ibadan. Fata na dai Allah ya ba mu zaman lafiya kuma abubuwan da ya wuce ya shirya 2024 to shi wannan ya riga ya wuce. Muna fatan Allah ya sa ya canja mana mai kyau.
Kamar waɗanne irin matsaloli ne kake ganin sun dame mutane a shekara ta 2024 mai karewa?
To matsalolin da suka dame mu jiyawa ga sifiri, ga kayan abinci da sauransu. Mu dai muna neman sauki a wajen Allah kuma gwamnatin na musuma su duba su yi mana abin mai kyau.
Alhaji Mustawa Kingimin Gamdu, wannan shekara fata muke yi Allah ya sa shugabannin mu su tashi su jara kasan mu. Wannan abin addu'a za mu yi dukkan mu na ɗan Najeriya. Bin ya lalace komi ba sikirito daya hanyoyi ba kyau. Ya lalace kowa yanzu ya tashi zuwa arewa kwana uku hudu ba zuwa. Ya kamata gwamnati a gyara mana hanya kuma a kawo sikirito kasan nan a zauna lafiya.
Sunana Hassana Sarauniyar BTA. Babban shekara mai zuwa Allah ya sa mu shige ta lafiya farko kenan. Kuma mu ga ƙarshen ta lahiya lau. Wato ni kuka na ga gwamnatin Najeriya bata san da talaka ba. Lokacin da take neman talaka tana nan tana gudu tana haduwa tana dawowa talaka sai ya fai da ƴancin sa. Mun yi wahala da jinin mu, mun yi wahala da ruwa rana iska. Mun kai tun ƙarhe 6 muna jira akwatin zabe har yanzu ni ban san abin da gwamnati ta yi mata talaka ba.
Ake ganin gwamnati na kokari ta samar da ruwan sha, ta samar da ilimi ga jama'a, ta samar da tsaro.
Tana iyakar nata kokari iri nata ta shiga aljihu ta kai Amerika ta kai Germany makarantan gwamnati ma wanda aka ce ta gwamnati ne mu talakoki sai mun biya mu tajayan mu wadansu takardu sannan su yi karatu
ko wace shekara da irin fuskokin da take zuwa ga jama'a shekara ta 2024 dai jama'a na kukan yunwa da rashin tsaro Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
To sai mu ce Allah ya kyauta kada Allah maimaita an gaida Hassan Tambol da wannan rahoto. Masu sauraro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu ne a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a duk sanda aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Ga shirin mu na gaba.
Wane gari Wane gari Wane garin da ake kurba manya da zalla Wane gari bai kai gabas da nisa ba
Madalla to jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban Shirin da zai kasance na ƙarshe a wannan shekarar ta 2024. A yayin da muke ban kwana da shekarar muke kuma murnar shiga sabuwar shekarar ta 2025. Wasu 'yan Afirka mazauna Turai sun yi waiwaye kan nahiyar mai dimbin arziki. Amma kuma ke fuskantar tarin matsaloli.
Manyan matsalolin da ke damun ƙasarmu ta Ghana. Muna da matsala game da batun small scale mining da aka sa mata lakani galamsi. So, 'yan galamsi nan sun zo sun bata ruwan shanmu. Yanzu haka ya kawo cututtuka daban-daban. Ana haifuwan jarirai daga mai ido daya da masu kafafu uku sannan na biyu cin rashawa.
Matsalolin da aka shiga a Najeriya marasa iyaka. Mutane suna cikin matsanancin talauci. Mutum ne zai kira ki daga Najeriya sai ya fashe da kuka. Ya danci ko karya komandon hukuma.
Yan Niger za su duba su ga cikin wannan sabuwar shekara wani irin canji za a samu. Yaya za a yi kenan na farko kan mulkin farar hula, na biyu kan arzikin mutane da kamata su samu abin da za su saya kuma kudi ya karu, na uku kuma kayan tsaron ƙasa saboda akwai ta'adiya har yanzu a nan Niger.
Fatan kowa daga cikin su musamman a wannan sabuwar shekarar shine taya za a shawo kan waɗannan matsalolin.
Babu abin da nake buri a wannan sabuwar shekara bai wuce mu ga Najeriya ta fita daga cikin tsanani da kangi da tabarbarewar tattalin arziki da kuma rashin tsaro da yake sake tsananta a ƙasar ba.
To sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba.
Wani gari bai kai arewa hali ba.
Wani garin da ake kurba manya da zalla.
Madalla, Najeriya dai ita ce ƙasar da ake wa kirari da giwar Afirka. Saboda watakila girmanta da ƙarfin tattalin arzikinta. Da kuma al'umarta masu hazaka daga cikin 'yan kasar da muka tattauna da su sun bayyana takaici yanda ake samun koma baya da ma lalacewar al'amura. Hajiya Hawwa Yusuf Funtuwa, 'yar jarida ce a Birtaniya.
Matsalolin da aka shiga a Najeriya marasa iyaka. Mutane suna cikin matsanancin talauci. Mutum ne zai kira ki daga Najeriya sai ya fashe da kuka. Ya danci ko karya komandon hukuma. Yan koro yara makaranta da ta boko da ta islamiya babu sutura ba kudin magani duk mun yi karo da irin waɗannan abubuwa gaskiya muna kuma fatan waɗannan sababbin ɗan ta'addar da suka shigo da ake cewa lakurawa ai mana maganin su saboda haka Boko Haram suka fara a hankali har suka mamaye to idan gwamnati ta yi kokari ta shawo kan waɗannan matsaloli ba ma kwanciyar hankali ba har tattalin arzikin mu zai karu
Sunana Daniel daga jihar Pilato. Ina zama dai a Ingila. Abin da dai muke gani ke faruwa a Nigeria gaskiya ba ta da kyau. Kowane lokaci sai mu ji yake yake muna ji kashe kashe kame kame, you know, mutane suna wahala. Ga yanda kudin Nigeria dala ya dara naira ba kadan ba. Mutane yanzu ana yunwa a Nigeria. An tattace damuwar Najeriya ma yanzu nan da kyar za a samu kanta domin me damuwar suna da yawa.
Sunana Nura Iliyasu daga nan Turkish Republic of Northern Cyprus. Duk inda kake inda kai dan Najeriya ne zaka ga hankalin kai na kasar kuma kana cike da tausayawa da alhini na irin yadda mutane suke ciki. Saboda haka muna addu'a Ubangiji Allah ya dawo da Najeriya martabata da zaman lafiya da kuma tattalin arziki.
To a jamhuriyar Niger, sauyin shugabanci ya bar baya da kura. Dr. Sadiq Abba mai sharhi kan lamuran tsaro a yankin Sahel ya tabo wasu daga cikin manyan matsalolin kasar da yace na bukatar a dauki mataki ganin yanda talauci ke ci gaba da galabaitar da yan kasar.
Lalle kau wannan sabuwar shekara za a shiga kenan za a duba a gani yanda abu biyu zai tafi. Na farko yaya ake shirin komawa mulki na farin fura tunda gwamnatin soji dai gwamnatin rikon kwariya ne. Kenan duk ta kare za a ga yaya ne ake shirin komawa gwamnatin farin fura a yi zabe. Za a dubi kuma yaya mutanen Niger za su rayu da yake kamar yanda aka sani yau wasu abubuwa sun yi tsada tun bayan da aka yi juyin mulki saboda an rike iyaka tsakanin Niger da Benin da yake akwai ta'ada a nan Niger. Ana shirin a ga cikin wannan sabuwar shekara yaya za a yi yaki da 'yan ta'ada.
Madalla, to a kasar Ghana da ake shirin rantsar da sabon shugaban kasa akwai matsaloli da suka addabi kasar da ke bukatar daukar mataki. A cewar Malam Dennis Omar,
an san Ghana tana da arzikin zinariya sosai. To amma hanyar da za a bi a haka wannan zinariyan ba a bi hanyar ta didi. To so yan galamsin nan sun zo sun bata wata podisinmu shi ne mai ruwan shanmu. Yanzu haka ya kawo cututtuka daban-daban. Ana haifuwan jarirai daga mai ido daya da masu kafafu uku. To wannan duka ya fito ga matsalan galamsin ne. Sannan na biyu cin rashawa ya yi wa kasa mukanta. Ko ruwa kake nema a zo a bude ma hanya pompi a sama gidanka ko a sama lantarki, wallahi shi ka ba da cin rashawa. Sannan za a yi a ma wannan connection.
To rahotanni dai sun nuna cewa a Najeriya da Nijar da ma Ghana matsalar rashin aikin yi a tsakanin matasa ne ke dada jefa kasashen cikin kalubalen tsaro a yayin da matsalar cin hanci da rashawa ta zame wa kasashen karfan kafa.
Sunana Ajiya Latifatu Abdullahi a kasan Germany. Allah ya albarkaci kasanmu Ghana da sauran kasashen Afirka duka su ma su bunkasa kamar yadda kasashen Europe kuma suka ci gaba.
Ke ban kwana da wannan shekarar ta 2024 da ta zo da abubuwa na ban mamaki da tsananin rayuwa ga akasarin kasashen na Afirka. Malamai kamar Malam Abdulrahman Muhammad na sashen Hausa a birnin Makka da ke kasar Saudiya ya yi addu'a na samun sauki.
Fatar mu yadda muka gama wannan shekarar lafiya, Allah tabaraka ta'ala ya sanya kuma mu ga shekara ta gaba lafiya. Ubangiji tabaraka ta'ala ya kara bunkasa arzikin mu da kwanciyar hankali da zaman lafiya. Allah tabaraka ta'ala ya ga abubuwan da suke damu mu, abubuwan da suke tunkaro mu na rikicin siyasa da 'yan ta'adda da sauransu. Ubangiji tabaraka ta'ala ya kashe wutan wannan fitina, ya sanya mu ga bayan wannan fitina, ita kata ga bayan mu. Ubangiji ya tabaraka ta'ala ya zaunar da mu a kasashen mu lafiya da dadin arziki da bunƙasan rayuwa da kuma kwanciyar hankali. Allah, mutanen da suke cikin wani hali da kunci, Allah ka sauƙaƙe musu. Ya Allah, shugabannin mu, Allah ka karfafe su, Allah ka taimake su, ka kawo musu dauki, ka ba su ikon adalci, ka ba su ikon kulawa da amanar da ka dora musu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillah.
Dalla Toma sauraron mu, da haka ne za mu nada sabar man shirin a wannan shekarar ta 2024. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka, Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
An gaida Ramatu Garba, sai a biyu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu kuma lokaci ya yi da za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan irin abubuwan da kuke fatan cin karo da su a sabuwar shekarar nan mai shigowa, da abubuwan da ba za ku taɓa mantawa da su ba da suka faru a shekara mai barin gado ko kuma mu ce mai kwaranyewa ta 2024. Lambar da za a kira alamar tarawa 1-2-2-9-8-6-5-0. Da wa muke magana?
Alaikum
salam wa rahmatullah.
Kuna ta za a zan Garba, ina wa kala-kala.
To, mai kala-kala, muna sauraron ka. Me kake fatar gani a sabuwar shekara da muke shirin shiga idan Allah ya nufa nan da 'yan sa'o'i masu zuwa?
To, nan da 'yan sa'o'i masu zuwa muna fatar dai Allah ya sa wannan sabuwar shekara ta zo mata da alheri, irin musamman a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Irin matsalolin nan da ake fama da su na 'yan ta'adda na daji, to Allah ya sa wannan shekara a kawo ƙarshen su. Allah ya sa a kawo zaman lafiya, Allah ya kawo zaman lafiya a wannan ƙasa tamu ta Najeriya da sauran ƙasashen Afirka da ma ƙasashen duniya. Kuma kurakuran da muka yi cikin wannan sabon shekara, Allah ya yi mana da fatar, muna fatar Allah ya sa wannan shekara ta zo da alheri.
To, madalla, amin suma, amin. Bari mu je ga mutum na gaba. Da wa muke magana?
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam wa rahmatullah.
Hajiya, barka da rana, barka da aiki.
To, kaman isiya ɗan kishin Najeriya.
Hajiya, lallai kin ɗauki suna, Allah ya saka muku da alkhairi. Isiya ɗan kishin Najeriya daga Karamin kuma so ba a jihar Kaduna.
To, madalla, muna tare da kai Haji Isiya.
Na je wannan maudu a kan shekara mai karewa ko?
Me ake fatar gani a shekara mai shigowa, kuma me ake ganin ba za a iya mantawa da shi ba a wadda take shirin fita nan da sa'o'i kaɗan idan Allah ya nufa?
Hajiya, tsakanin har ga Allah, ba ma fata da irin abubuwan da aka yi ta famar da shi na yaƙe-yaƙe a duniya gabaki ɗaya da kuma mu a ce Najeriya, matsaloli da aka shiga ciki, gaskiya muna fata Allah ya kawo mana shi gaba ƙasashen mu na Afirka.
Na'am.
Sannan kuma na ci gaban da aka samu kuma Ubangiji Allah ya karo mana shi, rashin tsaron nan da ake fama da shi kuma Allah ya kawo mana sauki.
To, amin suma, amin. Haji Isiya, muna godiya.
Muna godiya Hajiya Hawa, Allah ya tsare mana ku gaba ɗaya da mu gaba ɗaya.
To, amin, muna godiya. Isiya ɗan kishin Najeriya daga Kaduna a Najeriya. Bari mu je ga mutum na gaba, da wa muke magana? To, Malam Bala, barka da shigowa. Me kake fatar gani a wannan sabon shekara idan Allah ya nufa, da abubuwan da kila ba za a iya mantawa da su ba a shekarar 2024 da ke sallama?
To, Allah ka sa zama mana alheri, Allah ka sa zama mana alheri, Allah ka sa muhammamantar abubuwan suka faru da 2024. muna shugabanni mu fatan alheri da fatan adalci da fatan da Allah su duba su ga hannun talakan Najeriya ke ciki. Don Allah talakan Najeriya wallahi yana cikin tsakiya cikin takura ko ba haka ba. Don Allah yana kira da ƴan bindiga don Allah su aika kama su a zuwa haɗa hannu a ci gaba a ci da Najeriya gaba. Don Najeriya duka namu ne gaba ɗaya ko ba haka ba.
Na'am.
Su aika kama su yau mu haɗa kai a kama ci gaba a ƙasar gaba ɗaya. Don Allah. Muna ƙasar fata a daidai Allah kamar ci gaba da ci gaba kwanu da gaske da hanyoyi da asibitoci da makarantunmu a samu ci gaba da tattalin arziki mai farfaɗo sosai ya zama na farfaɗo da aka ce matatunmu da sun fara aiki ƙarfi wani ci gaba da gaske da alheri Allah ƙara mai shugabanni mai adalci da talakawan su.
To madalla malam Bala muna godiya da fatan shugabannin da su ma ƴan bindigan da kai kira gare su na aje makame kowa ya ji kuma kowa zai yi amfani da wannan shawarwari naka. Bari mu je ga mutum na gaba da wa muke magana kuma daga ina.
Kuma mai magana Isiyaka Usman mai Goro Wurioji ga jihar Taraba.
To malam Isiyaka muna saurare da kai.
To a gaskiya kamar yadda mai magana yanzu ya yi magana a kai gaskiya muna kira zai ga gwamnatin jihar da na tarayya su haɗa kai su kama na matsalan tsaro a ƙasar nan shine kawai ya burin talakan Najeriya yanzu don ba abin da wani ya bude kuna da sai wani talaka wanda zai mora bayan tsaro.
Na'am. To madalla da fatan sun ji da fatan kuma Allah ya bada nasara a kai. Bari mu je ga mutum na gaba da wa muke magana.
Daga Nijar ne.
Na'am.
Nijar.
Na'am, da wa muke magana daga Nijar?
Umma Malam Ali Shugaban Kullu Murya Arewa.
Malam Umma, barka da shigowa, muna sauraron ka. Me kake fatar gani?
Laya.
To madalla.
Lalle kamar wannan sabon shekara Allah ya shagore mai kamu da ita. Kuma sabili da lalle akwai abubuwa da dama da sun kawo ku cikin wannan shekara mai wucewa ta shekara 2024.
Na'am.
Kamar ku shekara mai ka Allah ya samu da zaman lafiya cikin kasashen wannan Afirka duka gaba daya.
Amin. To madalla.
Akwai abubuwa sun kawo ku cikin kware kuma Allah ya shaide ba ku sa'a kuma zarabu. Nagode murya Amerika umma wala alaina da gurgurdi a cikin yahoro Niger.
To madalla malam umma mamma muna godiya da fatan Allah ya sa mu shiga sabuwar shekarar lafiya. Kuma da alama wannan shine kira na ƙarshe da zamu dauka a wannan bangare na amsa wayoyinku. Madalla, yanzu kuma lokaci ne da za a saurari labarai a takaice.
Sojojin Isra'ila sun tilasta kwashe mutane a asibitin Indonesia da ke arewacin Gaza.
Rundunar sojin Amurka ta ce dakarunta sun kai wasu hare-hare da dama a yankin da 'yan Houthi ke iko da su a Yemen a daidai lokacin da ake ci gaba da samun tashe-tashen hankula a yankin. A cikin wata sarwa da aka fitar a yau Talata na sojin Amurka ta tsakiya ta ce an kai hare-hare a babban birnin kasar Yemen Sana tare da yankuna a gabar teku da 'yan Houthi ke iko da su. Hare-haren da Isra'ila ta yi ta kaiwa a kan asibitocin Gaza da kuma farmaki da take kaiwa a kusa da su ya durkusar da tsarin kiwon lafiyar Gaza, a cewar wani rahoto da ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar a ranar Litinin. Rahoton mai shafuka 19 ya gano cewa munanan hare-haren da Isra'ila ke kaiwa daban-daban kan asibitoci da kuma kusa da su ya haifar da lalata yawancin asibitoci a Gaza, wanda ya haifar da ci gaba da yaƙi a ciki da kuma kewayen asibitocin da yawa, sannan ya saka tsarin kiwon lafiya ya kama hanyar durƙushewa gaba ɗaya. Faransa ta faɗa a yau Talata cewa ta kai hare-hare ta sama a kan wuraren mayakan ƙungiyar IS a Siriya. Ministan tsaron Faransa Sebastien Lecornu ya faɗi hakan a wani saƙo da ya wallafa a shafin X cewa hare-haren sun faru ne a ranar Lahadi, amma bai bayyana ainihin wurin da aka kai harin a Siriya ba. Matakin na Faransa na zuwa ne bayan zagayen hare-hare da Amurka ta kai kan wuraren ƙungiyar IS a 'yan makonni tun bayan da 'yan tawaye suka hanɓar da shugaba Bashar al-Assad daga kan kargar mulki. Jami'an Rasha sun faɗa yau Talata cewa tarkacen wani jirgi mara matuƙi na Ukraine da suka lalata ya faɗo kan wani wurin mai da ke yankin Smolensk.
To masu sauraro, a nan za mu da labulan shirin na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki madauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baban Lede ta yana gabatar da shirin da Julie Ladas Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu na yanzu. Hawwa Sharif da muka fata alheri daga nan Washington DC da fatan za a shiga sabuwar shekara lafiya. Sai da safen ku.